To jama'a barkanku da hantsi da kuma zuwa ga shirin sashen sanarwa na Amurka a wannan hantsi kan mita 17 da mita 25 da mita 60. A jihuhuriyar Nijar ana jama'a tashar ta biyu a Afirka kan mita 102.5 a zangon FM da kuma a wasu gidajen rediyo masu zaman kansu irin su amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Dalo da Niya Kwani. Ana kuma samun mu a dunar gizo ta intanet a voahausa.com da sashenhausa.com. To jama'a sanin ku da huta, mun ji daɗi da kuka samu damar cakku wannan tashar tamu a wannan safiya. Aliyu Safan Sokoto ne da Babu Yakubu Gidi. Muka dawo da shirin na hantsi. To bayan labaran duniya za mu je Borno ku ji cewa
kwamitin da uwar gidan shugaban ƙasa Hajji Aisha Buhari ta kafa na tallafa waɗanda rikicin Boko Haram ya daidaita sun soma zaga wasu ƙananan hukumomin da suka soma komawa don taimaka irin waɗannan mata da rikicin Boko Haram ya daidaita.
To za mu ji wurarin da suka je da kuma tsarabar da suka kai musu. Kuma tun da yau Laraba ce muna da shirin maimaitawa shirin ciki da gaskiya da kuma shirin jaridan Kamaru sannan da ra'ayoyinku, amma duk sai bayan labaran duniya fa.
Assalamu alaikum jama'a. Kusoshin jam'iyya mai mulki a Gambia sun nemi kotun kolin ƙasar ta yi watsi da sakamakon zaɓen shugaban ƙasa da aka gudanar a ranar 1 ga watan Disamba, biyo bayan rashin nasarar shugabansu. Da farko shugaba Yaya Jammeh ya amince da shan kayi kuma har ya taya mai nasara Adama Barrow murna. Amma daga bisani sai ya janye amincewar nasa a ranar Juma'a ta gabata, inda ya yi korafi game da kurakurai da ya ce jami'an zaɓen suka gano. Kira da jam'iyya mai mulki ta yi ga kotun kolin ya zo daidai lokaci ne da tawagar shugabannin ƙasashen Afirka ta yamma suka isa ƙasar ta Gambia don ba shugaba Jammeh shawara ya amince da sakamakon zaɓen bayan ya kwashe shekaru sama da 20 yana mulkin ƙasar. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa shugaba Jammeh ya yi wa tawagar tasu tarbo mai kyau. Tuntuni ne dai jami'an tsaro suka shiga ofishin hukumar zaɓen na ƙasa kuma suka umarci shugaban hukumar da ya bar ofishin, kuma sun killace ginin suka hana kowa shiga wurin. Mayakan 'yan tawayen Siriya da kuma gwamnatin Siriya sun amince da yarjejeniyar tsagaita wuta don ba da daman kwashe fararen hula da mayakan 'yan adawa daga gabashin birnin Aleppo. A yayin da Rasha take cewa gwamnatin Bashir al-Assad ta kawo ƙarshen hare-harenta a kan birnin. Kakakin ƙungiyar 'yan tawayen An-Nur al-Din al-Zinc da ake kira Yasir al-Yusuf shi ne ya bayyana yarjejeniyar a jiya Talata, wanda ƙasashen Rasha da Turkiya suka shiga tsakani, wadda za ta fara aiki nan da wasu sa'o'i masu zuwa. Jakadar Rasha a Majalisar Ɗinkin Duniya Vitali Churkin ya tabbatarwa manema labarai da wannan yarjejeniyar duk tun kafin zaman gaggawa na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a kan birnin Aleppo, wanda ƙasashen Faransa da Burtaniya suka kira. Jakadan ya ce sun samu labarin tsagaita ayyukan soji a gabashin birnin Aleppo, kuma yankin ya sake komawa ƙarƙashin riƙon gwamnati, don haka za a iya gudanar da manyan ayyukan agaji a yankin. Kirkin ya ce akasarin mayaka suna barin gabashin birnin Aleppo suna komawa garin Idlib. Sai dai kuma manzon Majalisar Ɗinkin Duniya a Siriya Staffan de Mistura ya bayyana da damuwarsa ganin yana cewa garin na Idlib zai iya zama wurin da munanan hare-haren za su koma. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai harin ƙunar baƙin wake a wata cocin Katolika da ke birnin Cairo, inda mutane aƙalla 25 suka hallaka. A wani sako da ta aika a kan yanar gizo a jiya Talata, ƙungiyar ta 'yan ta'adda ta aika shaidin cewa tana niyyar kai ƙarin hare-hare nan gaba, musamman a kan abin da ta kira kafirai da masu ridda a Misra da wasu wurare na daban. Hotuna da talabijin ya ɗauka ya nuno wanda ake tuhuma yana tafiya zuwa cikin cocin kafin ya tarwatsa kansa. Ƙungiyar ISIS ta bada sunansa Abu Abdullah al-Masri, wanda ake kyautata zaton sunan boge ne ba na gaskiya ba. To amma to ranar Litinin shugaban Misra Abdel Fattah al-Sisi ya ce sun gano dan kunar bakin waken dan shekaru 22 ne da haihuwa mai suna Muhammad Shafiq Muhammad Mustafa. Hukumomi a Misra sun kama mutane hudu da ake tuhuma suna da hannu a wannan hali, kuma suna nan suna neman karin mutane da ake jin suna sun taka rawa a cikin wannan harin kunar bakin wake. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya bada sanarwar nada shugaban kamfanin man fetur na Exxon Mobil mai suna Rex Tillerson a matsayin sabon sakataren harkokin wajen Amurka. Tillerson, wanda ya kasance aboki na shugaban Russia, ya kwashe kimanin shekaru 41 yana aiki a wannan kamfanin man fetur din na Exxon Mobil. Trump ya ce Tillerson masani ne a harkan gudanar da wannan kamfani da ke daya daga cikin wato manyan kamfuna na man fetur a duniya, kuma wannan na da muhimmanci ga kwarewarsa ta gudanar da ma'aikatan harkokin wajen Amurka. Sai dai ana sa ran cewa hudan Tillerson da shugaban Russia Vladimir Putin za ta iya zama wani abin damuwa, a cewar wato Senator John McCain, wanda shugabani na kwamitin soja a majalisar dattawa, wanda ya yi magana a ranar Lahadi kan wannan lamarin. Shi ma wani dan majalisar dattawa kuma dan jam'iyyar Republican Marco Rubio ya ce ko da yake Rex Tillerson wato dan kasuwa ne mai daraja, amma duk da haka yana da damuwa akan wannan mukami da aka bashi. Amurka ta ce za ta fasa sayarwa Saudiya da makamai masu linzami a matsayin martani ga rawa da Saudiya din take takawa a yakin basasa da ake a kasar Yemen, wanda ya halaka dubban fararen hula. Wasu kafofin gwamnati ta Amurka sun ce shugaba Barack Obama ya daura aniyar soke wannan ciniki, duk da cewa Saudiya babbar kawace ta Amurka. Bugu da ƙari, wannan shawara da Amurka ta dauka za ta iya shafan zumuncin Amurka da Saudiya a daidai lokacin da sabuwar gwamnati mai shigowa ta zababin shugaba mai jiran gado Donald Trump ke shirin daukar ragaman shugabancin Amurka.
Tsage shi kuma baya ku mai kedi da labaran duniya daga Washington.
Kuma da labarin rahotonmu na farko daga jihar Borno ya samu asali, inda wata kungiya da matar shugaban Najeriya to Hajiya Aisha Buhari ta kafa domin su talafa mutanen da shanin boko haram ya shafe su, taje ta ziyarci wasu yankuna na kananan hukumomin wannan jiha.
Ya zaka dai wannan kwamiti sun zaga wasu kananan hukumomi guda biyar da ke fadin jihar Borno inda suka tallafa mata 300 a kowace karamar hukuma da kayayyakin abinci, wanda ya da shinkafa da taliya da indomi da madara da man goge hakori da dai wasu kayayyakin bukatu irin na yau da kullun da ake amfani da su a gida. A jiya ne ma dai wannan kwamiti suka ziyarci karamar hukumar Magumeri da ke arewacin Borno, inda suka tallafa irin waɗannan mata da suka soma komawa gidajen su da aba rikicin boko haram ya sa su fice daga garin, wanda aka mika wa kowace kayan tallafin a hannunta. Honorable Zuwaira Gambori ita ce sakataren wannan kwamiti da yanzu haka ke raban waɗannan kayan.
Yanzu an lura kamar yadda wasu sun fara komawa local government areas ɗinsu. So ita matan shugaban ƙasa ta ce ya kamata a bi mutanen nan ƙauyukansu, domin ta hakan ana ƙara musu kuzarin don su koma gida. Ta haka kuma ana tallafa musu da kayan abinci da na masarufi. Cikin kwana uku yanzu mun raba ma local government guda biyar kaya, da goza da askira uba mafa dikwa da Magumeri. A yadda na faɗa mun ba mu mata 300, in ka duba kowane gida akwai kamar mutum biyar, kaga an ciyar da kusan mutum 1,500 a kowane local government.
Kamar kuna shirin faɗaɗa wannan taimako ne ga wasu ƙananan hukumomi ko kuma kun tsaya waɗannan ƙananan hukumomi biyar kawai?
A'a, duk ƙananan hukuman da ƙaramin hukuman da jama'ansa sun koma gida za mu bi su, inda ba mu iya zuwa ba za mu gayyace su su zo mu miƙa musu.
Don kada kawai me yasa kuka mai da hankali kan mata kaɗai, ka ji cewa kuma wannan abin ya shafi mata da maza?
To a takaice dai, a cikin wannan halin da muka tsinci kanmu, mata sun fi yawa. Mata su suke tare da 'ya'yansu, mata su mazan koda sun je nema mata su suke riƙe da gida. Allah misali, jiya da muka je Mafa mun tarar da mata da yara wajen 900, ba namiji ko ɗaya, yawanci mazan sun gudu. So in dai ka tallafa ma mace, tabbas iyalin gaba ɗaya ka tallafa ma.
Goyawa irin wannan wannan mata suka karbi wannan tallafi ke ji ne?
Wallahi mun gode sosai, Allah ya bar su, mu ma Allah ya sa mu raya marayun mu a hannun mu.
Kamar ki rasa mai gidanki ne ke?
Eh, na rasa mai.
Na'am. Marayun guda nawa kike da shi?
Guda biyar.
Na'am. Gashi me da me aka ba ku ne yanzu?
Gashi nan abinci turun ba abin da babu, Allah ya saka ba abin da zamu.
Sunana Fanta Falmata Alhaji. Mun gode Allah, mun gode Allah ya sa shi da alheri da godiya. Shi gwamnati gabo shugaban kasa ya Allah ya gode ni. Kashin ke tima ya Allah ya gode ni. Allah ya sa alheri. Allah ya sa mu gama lafiya. Mun gode.
Kamar akwai yaya ke da suke gaban ki wanda ke kula da su?
Akwai yara na. Akwai yara bakwai ne.
Na'am.
Eh, kara tukun biyu sun da su bakwai suna nan.
Na'am, mahaifin su ba.
Mahaifin su yaro su.
Shi ko shugaban karamar hukumar magumerin Honorable Bukar Abdulkadir. Godiya wa Ubangiji game da irin wannan samun zaman lafiya da ke dawowa sannan a hankali.
Alhamdulillah mun gode wa Allah madaukakin sarki. Alhamdulillah ya bamu zaman lafiya. Koda lokacin da mu ana hargitsi ana hayaniya ma na karamar hukumar magumeri, alhamdulillah Allah ya kare shi da wannan fitina. Kuma duk inda wannan hukuma fitinan ne ya same su, muna roƙon Allah, Allah ya kawo mana ƙarshen wannan abin.
Shugaban karamar hukumar magumeri Honorable Bukar Abdulkadir kenan ke nuna farin cikinsa game da samun zaman lafiya da aka yi musamman ma a wannan yanki nasa da kuma wasu wuraren. Haruna Dauta Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Idan za ka bi dawon rigima kai ce kai kafi son ai haka, bayan haka ba daidai ba ne, haka dole ta san ai haka. Kai amfani da ƙarfin mulki ka manta ba shi dore maka, don haka shugaba adali wannan ba ya bi dawon rigima. Lallai shugaba adali shi ne sirrin zaman lafiya.
Ga gashe ka Haruna. To, kuna jin shirye-shiryen sashen wasu na murya Amurka ne daga Washington DC. Kafin ku ji shirin mu na gaba, ga wannan. Madalla, to yanzu kuma sai mai maitawa shirin na ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. A makon da ya shige mun ji Malam Dauda ya fara mana bayanin yadda ya koma ƙauyen su mai suna Muyangal, da kuma yadda ya samu labarin yadda wasu mutane uku waɗanda ya san su sosai suka yi wa matarsa fyaɗe har suka yi barazana idan ta faɗa za su kashe ta. Ɗaya daga cikinsu ma kamar suriki ne yake ga shi Dauda da kuma matarsa Amina, domin akwai wata ɗiyarsu da suka bashi ya aurar ma da wani ɗan uwansa. A bayan da wata kotun da ke unguwar Tudun Alƙali a Bauchi ta ba da belinsu, biyu daga cikin waɗanda suka yi ma matar fyaɗe, wato Umar Soja da Usman, sun je suka taras da mijinta Dauda a gida a cikin dare. Ga bayanin da ya yi na abubuwan da suka faru.
Shi ba damuwa sa daukar yarinya bane, damuwa sa daukar raina ne. Da ya koma gida ko sa turo mun Usman da Soja. Nayi sallama
Umaru Soja.
Umaru Soja. Nayi sallama magariba, nayi lisha, na kwanta ban yi bacci ba ma ana hira waje. Ko sai na jan buga mun gaurin kofa. Dama kullewai matana tana ce ta fa har ga Allah tunda aka mata wannan abu fa ita fa bata daddara ba fa. Ina ce da wasa ne abun. Na ce ba komai. Ba komai don Allah ki hakuri. Ci gaba da zaman mu. Tana ce wallahi ta bar daddara ba. Ah, sai aka buga kofa. Kafin daga kaina kawai sai naga toshi guda biyu sun hasko ne aka kawai. Ina zuwa Usman, ina tashi daga kan gado na sai ce in kwanta. Na ce masa dan Allah kai hakuri. Nishe ka kwanta na shi maka. Nishe kai hakuri malam. Nishe ka kwanta na ga maka sai muka haka da shi baki uku. Kai nishe bazan kwanta ba. In kwanta kashe ni bazan kwanta ba. Sannan rungume shi kawai duk da ugansa. Dana rungume sai na daka shi a ƙasa. Ya samu ya tashi. Wannan da ya dora mun itace sai na sake shi. Sai na koma ka wancan. To shine ma ta sare ni anan. Usman shi ya sire mu wannan hannu. Shi Usman na kallon sai ka ga da shi cire mu wannan hannu. Ya sassare ni anan. Dana duddai ba su kaka mani ba. Wa'an sun daga ciki. Na ka da shi. Na koma kan sojan. Shi ma na kama shi na ka da shi sai na rufa su a daki na. Sai nayi waje lokacin jini yana zuba kamar yaya kawai na ji dumin sa kamar an girka ruwan zafi. Sai nayi tunanin cewa wannan jini na da yake zuban nan idan nayi minti uku da tare da su idan na fadi za su ƙara sani. Tunda har ga Allah sai ne an kashe ni. Ina ba su tambaye ni wani abu ba, ba shi in kawo wani abu ba, sai dai kawai sun zo su kashe, za su kashe ni kawai in kwanta kashe. Na samu Allah ya taimake ni da nisan kwana. Kawai sai Allah ya fidda ni daga cikin wannan daki. Lokacin mata na ita ta yi guduma tana ta kan kwalala. Daga bata dauka ma sun kace ni sai ta ganni a bayanta. Ina riga da ɗayar sandana. Na ce mata amma na fita hannun su fa amma sun cire mun hannu. Sai ta ce to yanzu wane ka shiga ɗaki? Makofshina. Na ce ni wallahi ba zan iya shiga ɗaki yanzu ba. In shiga ɗaki su sake dawa su rufa ni cikin ɗaki ba zan iya ba. Na ce mu yi cikin jama'a kawai. Mu yi cikin mutane. To sai muka yi cikin mutane. So, aka tambaye na san wanda suka sare ni. Na ce masu na sani Umaru soja ne da su suka yi mu wannan rauni. Shi dukan sanduna Umaru soja shi yake mun dukan sanda. Shi Usman shi yake sarana da wannan adda. Shi ya rike adda har ga Allah, shi ya rike adda.
To da aka ji ma wannan rauni ni kuka je asibiti ne kuka je ko kuma ya kai?
Eh, da aka sare ni na gudu sai na je cikin makwabtanmu. Sai na ce ga abun da ya taru, sai aka taru a kaina jama'a maza da mata aka haɗu dai a resa yanda za a yi. Sai aka gudu aka je aka ɗaga aka je wajen sarki na tukuna sarkin Munyangal aka karanta masa. Bai ce zai zo ba, bai ce ba zai zo ba. Aka je aka gudu aka je wajen wani ɗan danga sai ce ba zai zo ba, amma mu tafi wajen Alhaji Halilu. Alhaji Halilu na ɗan bijilinti ne shi, ɗan banga ne na Yola Doka kenan. Yawwa, to shi ne da aka je wani aka ce ba za a zo ba, sai aka gudu aka je waje yaya aka ce masa ga abun da fara da ƙanin safa. Shi ne ya ɗauko mashin da gudu shi ma. Da ya zo ya samu hannuna an sauke ta a ƙasa tana gabana, ina kallon hannu a ƙasa, ina duba guntun nan, ina duba kuma wannan hannu a ƙasa. Gaba ɗaya hankali na gama tashi kawai. Jini yana ta murɗa ni. To sai ya ce ka san wanda suka sare ka ne? Na ce masa ina sani. Ya ce to yanzu a bar maganar sara nan tukun a tafi asibiti. Muka zo muka tafo muka shiga Yola Doka. Aka je aka ɗaga Alhaji Halilu ɗan danga ɗan bijilinti. Ya zo same ina kwance. Aka yi maganar mota duk a lokacin na san abin da ake yi. Aka yi maganar cinikin kuɗin mota. Suka ce a ba su naira 700,000.
Zo Bauchi kenan.
Zuwa Bauchi. Aka ba su naira 700,000 na shi a ɗauko ni dai. Lafiya na fi naira 700,000 ɗin nan. Aka ɗauko mu muka zo Bauchi. Misalin karfe uku muka zo wajen Tanshi ko aka samu yan sanda shi Alhaji Halilu a matsayin
police station.
Yawa police station shi a matsayin sa dan vigilante ya je samu yan sandan ya karanta masu ga abun da yake tafiya, ga abun da yake tafiya. Shi ne dan sanda ya shige gaban mu muna bin sa mota zuwa wannan asibiti. Suka gabatar da bayanan mu da damuwar mu gaba da ma likitoci da hannun su. Shi kafin na aka karbe mu. Yawwa, sai na kwana waje, na ƙarasa kwana waje. Aka yi mun jinya sai da safe. Ina lokacin ma sai da gari ya waye. Jinin na yaƙi ya tsaya tun cikin dare nan. Su toshe nan na ya buɗu. Su toshe nan na ya buɗu. Shi ne suka ɗauki wani ƙarafu guda biyu sai suka tura cikin jinjiyoyin jinin nan. Sai suka bar mun ƙarfen guda biyu. Lokacin ne aka samu jinin ya tsaya. Kafin nan suka yi wani hikima. Hikim ke lokacin sai daga baya na kwana biyu ka zo ka daura mu ruwan jini leda biyu ka sake cewa ka za ka kara mun wata leda mu banda ruwa. Ruwa kai ina gani akai buta goma na sha, ba ina gani ma zai fi goma banda allurai. sai washe gari kuma a kashe to yanzu abin da sai zai mu aiki ka dauke ni da kai ne ni kadai a wajen daga ni sai Allah sai masu yin jinya na suka mu aiki suka ce sai din ba su naira 10,000 kafin nan su dinka wannan hannu to kudi na ba su cika duniya
na asibiti ne
asibitin na gidan saman nan eh ban taba zuwa gurin ba
wannan
mun Hausa macan aka sauko da mu kasa aka mana aiki da hankalin
tin gwamnatin tarayya kenan
yawa to shine to shine suka sha ba su naira 10,000 aka ba su suka je suka yi mun aikin hannu suka fito da ni daga cikin wajen ban san ma inda nake ba to shine lokacin da suka dauko ni sai suka damga ma iyali na ni kenan tana ganin cewa lokacin tashi ni bana ma motsi ni ban sani ma ba sai daga bayan dauko ni an kai ni can kasa kafin na gane inda nake hankali na lokacin ya dawo nake karanta mata ya akai kuma na gani da gane inda nake yanzu to sai lokacin da aka dauke ni ana tura ni a wani dan keke bandare ta kama ba ta dauka ma zan tashi ba to Allah ya taimake ni kuma gani na tashi na so mu samu lafiya yanzu to shine a lokacin nake karanta ma hukumar nan ni har ga Allah wani bangare ta yi mun adalci wani bangare ba ta yi mun adalci ba don har ga Allah idan an san mai laifi ya aikata laifi bai kamata ba an sai yayi laifi a bashi kwana da kwana kai ba su kama mu wayannan mutanen ba sai ma nace to ni a zuciya na ma wayannan mutanen ba za ma kama su ma ba na karanta mu wannan yan sanda haka shi ne har ga Allah hukuma ma ne har ga Allah akwai inda ba ta yi mun adalci ba akwai layin da ta yi mun adalci ko
ta ina ta muka adalci
ta ina ta yi mun adalci ne ta karbe ni a jinya ana mun jinya an kawo ni bangaren jinya likitoci sun karbe ni kaga wannan waje idan ta ce ba za ta sa hannu ba sai aje ne amma tunda ta sa hannu an karbe ni kaga wannan line duk zace mutunci zance an mun mutunci amma tunda ana ce ga masu laifi sun tambaye ni bangaren masu laifi na san su na ce masa na san su mutun nawa na ce mutun biyu ne wani da wani ne me ya kamata yi sai kama musu da gaggawa kasu gudu
kuma su din nan ne wanda suka yi fiade wa mata
kuma su ne dama su din ne ba wani ne
kai din nan baka zauna da su a kotu bane
ban zanna da su ba ban zanna da su a kotu ba gaba dai abun namu in mun zo kotun mukan gane kawai rawa su abubuwa wanda suke tafiya ba gaskiya ka kulla ma ba kotun ma ba inda gaskiya ka kulla za a neme ni za a nemi iyali na za a neme su koda suna da lauyan ma in gabatar da damuwa nasu gabatar da nasu koda za su yi musun ma sai mu yi wannan zama da su amma su kare suke zama su mu ba mu zanna ma ba mu za mu zo ne kawai mu asaran kudin motar mu
a gani gali dai bai shaurari ta bakin ku
a wallahi ni bai saurare ni ma ba har ga Allah tunda bai yi magana da ni ba amma ina kallon sa na kallo na
masu sauraro a shirin mu na gaba za mu nemi jin bayanin yadda ake ciki game da su waɗannan mutane da suka yi kokarin su kashe Dauda wato Umaru Soja da kuma Usman a huta lafiya
kuma da lamta yanzu kuma bari mu ji abinda jaridun kasar Kamaru suka fi mai da hankali akai a wannan mako.
Za mu fara shirin jaridan namu ne da jaridan The Post an da ta yi mana tsokaci kan yanda ƴaƴan jam'iyyar NDPC ko CPDM ta shugaba biya suka tashi daga birnin Yaounde suka jira a birnin Baminda domin yin babban taron su amma jama'an birnin na Baminda suka yi musu koran kare. Za ku mu reka jaridan nan ta Le Sahel ta arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru ta labata mana cewar tattalin arzikin al'umman jihar Arewa mai nisa ya tabarbare sanadiyan harare na maharan Boko Haram amma sun kai koken ga gwamnatin kasar ta Kamaru. Za ku mu sake hango jaridan nan ta Edem ita kuma ta rubuto mana cewar babban limamin cocin Katolika na kasar Jamhuriyar Kamaru Christian Tomi yayi kira ga gwamnatin kasar ta Kamaru da ta gaggauta zama akan teburin shawara da dattawan bangaren Ingilishi domin sasantawa in ba haka ba wankin hula zai iya kai su dare. Sai kuma jaridan Independent an da ita kuma ta labata mana cewar a birnin Baminda da garin
Boya, ‘yan tada ƙayan baya suna ta ƙona tutan ƙasar jamhuriyar Kamaru, kuma suna ta ciccire tutotin, suna sanya tutarsu, sun ce yanzu fa abin ya ishe su. Za mu jefa idanu ne cikin jaridan Integration, anda ita kuma ta tsegunta mana cewar ƙasashen nahiyar Afirka ta tsakiya, wanda ake kira SEMAC a dunƙule, za su yi wani babban taron su a birnin Yaounde. Na ganin cewa ko za su sake karya darajar kuɗin SEFA a shekara na 2017. Sai kuma jaridan Kalara, anda ta yi suka kan yanda ƙungiyar kare haƙƙin gidajen jaridu da na radio na ƙasar jamhuriyar Kamaru CNC suke wuce gona da iri wajen rufe gidajen jaridu da gidajen radio da suke yi a ƙasar. Za ku mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan ta Nouvelle Expression, anda ita kuma ta yi mana bayani kan yanda ƙungiyar Amnesty International suke kuka kan yanda dakarun tsaron ƙasar jamhuriyar Kamaru suke yin amfani da ƙarfin tuwo ko ƙarfin da ya wuce kima akan waɗanda suke bore a jihar Baminda, Boya da garin Kumba domin suna neman haƙƙinsu. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To gaishe ka Awal, sai kuma ra'ayoyinku.
Assalamu alaikum, Isa Hassan ne daga Lumumbashi. Wato mutanen Gambia ba komai dinnin ku wannan abun bakin lawauta. Mutum ya amsa cewa ya sha kai kuma ya taya wanda ya ci murna. Sai ku dinga yayyaga wautansa, waɗanda suke fursuna da aka sako su dinga cewa za a kama shi, yanzu muka samu sabuwar Gambia, yanzu muka samu independent, yanzu muka samu abu kaza, wannan mutumin za mu cincinsa, za mu yi kaza. To shi wani?
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Sunana Muhammad Bello Sabon Dawa Zakka Safanan jihar Katsina. A ra'ayina a yau godiya zan yi ga gwamnatin jihar Katsina, gwamnatin gwamna Aminu Bello Masari, tare da ainihin Fulani makiyaya mazauna Dabi da Allah taimake mu suka cimma matsaya a zanna lahiya a sasanta a daina sace-sacen dabbobi da kashe mutane da ɗauke musu dukiya da asarar rayuka da ta dukiya. Godiya nake yi ga gwamna Aminu Bello Masari da ya kaddamar da wannan ainihin zaman lahiya tsakanin Fulani makiyaya da manoma a ƙarƙashin sakataren gwamnati jihar Katsina. Allah ya ja zamanin gwamnatin jihar Katsina, Allah kuma ya ƙara zaunar da Katsina lafiya da Najeriya da kuma duniya baki ɗaya. Mai magana Gallo Sabon Dawa Zakka, na gode sashen Hausa na murya Amurka.
To yanzu ga labari a takaice.
Kusoshin jam'iyya mai mulki a Gambia sun nemi kotun koli na ƙasa ta yi watsi da sakamakon zaɓen shugaban ƙasa da aka gudanar a ranar 1 ga watan Disamba, biyo bayan rashin nasarar shugabansu. Da farko shugaba ya yi jami ya amince da shan kayi har ma ya taya mai nasara Adama Barrow murna. Amma daga bisani sai ya jinya amincewar nasa a ranar Juma'a da ta gabata, inda ya korafi game da kura-kura da ya ce jama'an zaɓen suka gano. Kira da jam'iyya mai mulki ta yi ga kotun kolin ya zo daidai lokaci ne da tawagar shugabannin ƙasashen Afirka ta yamma suka isa a ƙasar ta Gambiya don ba shugaba jami'a shawara ya amince da sakamakon zaɓen bayan ya kwashe shekaru sama da 20 yana mulkin ƙasar. Mayakan 'yan tawaye da gwamnatin Siriya sun cimma yarjejeniyar tsagaita wuta don ba da damar kwashe fararen hula da mayakan 'yan adawa daga gabashin birnin Aleppo, a yayin da Rasha take cewar gwamnatin Bashar al-Assad ta kawo ƙarshen hare-harenta a kan birnin. Kakakin ƙungiyar 'yan tawaye Nur al-Din al-Zink da ake kira Yasir al-Yusuf shi ne ya bayyana yarjejeniya a jiya Talata, wanda ƙasashen Rasha da Turkiya suka shiga tsakani, wanda za ta fara aiki nan da sa'o'i masu zuwa. Ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai harin ƙunar baƙin wake a wata cocin Katolika da ke birnin Cairo, inda mutane a ƙalla 25 suka hallaka. A wani saƙo da ta aika a kan yanar gizo a jiya Talata, ƙungiyar 'yan ta'addan ta yi kashedin cewa tana niyyar kai ƙarin hare-hare nan gaba, musamman ma a kan abinda ta kira wato kafirai da masu ridda a Misra da wasu wurare na daban.
To a gaishe ka Baba Yakubu Mukeri kenan da labarin mata gace wanda da shi muka zo inda zamu ji aya a shirin wannan lokaci na hantsi sai can da la'asar misalin karfe 4 kenan agogon Najeriya Niger kamar da Chad muna fatan mu da muku zo su sababbin labarai da rahotanni da shirye-shirye a yanzu kan madadin dukkan mu a nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC inda muke misalin karfe 2 da rabi daidai na dare kuma musamman shi Baba Yakubu Mukeri din da kuma wanda ya bada umarni Malam Suleiman Abu sannan da injiniya din mu Charles Ali Mustafa Sakwato ne muke fatan mu ba ku dami lafiya da fatan alheri sai mun dawo huta lafiya.